Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan daren Laraba 22 ga watan Nuwamba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25 31 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger an ayyana jin mu ta tashar VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani fara'a sarauniya Nomad da Lula da Niya. Sai kuma tasharar Alpha Radio a birnin Kumasin Ghana a yayin da duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci, baba ya kuma makiri ne tare da Sabu Aliyu, muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin. To ko bayan kun gaba jin labarai za ku ji cewa hukumar yaki da cin hanci a Najeriya ta EFCC tana shirin kunyata wasu jami'an gwamnati wadda suka yi wa tattalin arzikin kasar zagon kasa. Bayan haka kuma za ku kuma ji cewar masana sun gargadi gwamnatin Najeriya ta maida hankali akan sauran sassan tattalin arzikin kasar wadda yake za ta rage dogaro kacokan akan abin da take samu daga sashen man fetur. Kuma akan haka ne muke son ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan ko ta wace hanya ce gwamnati za ta raba hannu wurin samo kudaden shige ta rage dogaro kacokan akan man fetur, kuma da waɗanda ya kamata su biya haraji amma basu biyan harajin, ta yadda za a yi a samu waɗannan kudaden haraji daga hannunsu. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni da ƙasar Ghana, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Kotun Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman kan rikicin tsohuwar Yugoslavia ta daure tsohon kwamandan sojojin Sabiyawan Bosnia Ratko Mladic saboda samunsa da laifin kisan kare dangi da laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama sakamakon rikici a tsohuwar ƙasar ta Yugoslavia a wajajen shekarun 1990. Kotun ta same shi da laifuka 10 cikin tuhuma 11 da aka masa, waɗanda suka hada da tirsasawa, kisan kare dangi, korar mutane daga muhallansu, ta'addanci da kuma kaiwa farar hula hari. Kotun ta yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai. Kotun ta ce Mladic ya kudiri aniyar gamawa da al'ummar musulmi a Srebrenica da Sarajevo, shi da kansa ya jagoranci kai hare-haren bude wuta da harbin sarika noke da niyyar tada hankali da assasa kisan farar hula. Mladic ya halarci zaman kotun amma baya cikin ta lokacin da aka yanke hukunci. Ya nemi izinin kotu zuwa bayan daki na minti 5, amma daga bisani lawansa ya ce kotun tana iya ci gaba tare da Mladic din ba saboda hawan jininsa ya dawo.
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce tarzoma da ake yi a jihar Rakhine a Myanmar ta yi daidai da abin da ake kira kisan kare dangi bisa dalilai na kabilanci. Bayan nazari sosai da bayanai da hujjoji na hakika da ake da su, abu ne fili cewa al'amarin da ke faruwa a jihar Rakhine kisan kare dangi ne wadda aka auna yan kabilar Rohingya. Sakatare Tillerson ya faɗa a cikin wata rubutacciyar sanarwa wanda ya bayar a yau Laraba. Sakataren harkokin wajen ya lura cewa Amurka za ta ci gaba da aiki tare da Majalisar Ɗinkin Duniya wajen neman maslaha ga wannan rikicin da ake yi a Myanmar, kuma za ta duba wasu hanyoyi ganin an ladabtar da jami'an da ake zargi da hannu a cikin wannan rikicin da za su hada da azawa ɗaiɗaikun mutane takunkumi.
Kakakin Majalisar Dokokin Zimbabwe Jacob Mudenda ya ce za a rantsar da Emmerson Mnangagwa a zaman shugaban kasar ranar Juma'a biyo bayan murabus na Robert Mugabe, mutumin da ya juma yana mulkin kasar. Sanarwar da kakakin majalisar ya bayar a yau Laraba tana zuwa ne a daidai lokacin da Mnangagwa yake shirin komawa kasar. Haka kwatsam da shi tsohon mataimakin shugaban kasar na wato Zimbabwe ya gudu da kasar ranar 6 ga watan nan bayan da Robert Mugabe kore shi da kan mukaminsa. Masu motoci sun yi ta busa kahon motocinsu yayin da 'yan kasar suke tare-raye wasu mahadaran gwada a birnin Harare, babban birnin kasar, don murnar murabus da Mugabe ya yi da aka bayyana jiya Talata cikin wasiƙar da kakakin majalisar Mudenda ya karanta a zaurin ita majalisa.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Lebanon Sa'ad Hariri ya faɗa a yau Laraba cewa zai jingine murabus da ya yi saboda shugaban ƙasar Michel Aoun ya buƙaci ya yi hakan. Da yake magana a fadar shugaban ƙasar da ke kusa da birnin Beirut, bayan faleti da aka yi domin zagayowar ranar da kasar ta samu ƴancin kai. Hariri ya ce jinkirin zai bada daman a gudanar da ƙarin zaman shawarwari da tare da shugaban kasar. Kasar mu da muke kauna a daidai wannan muhimmin lokaci, ana buƙatar namijin kokari daga kowane ɗanta domin kare ta daga bala'o'i da ƙalubala, in ji Prime Minister Hariri. Ya sake jaddada buƙatar Lebanon ta kasance 'yar raba ruwanta a rigingimu da suke aukuwa a yankin. Hariri ya janyo rikicin siyasa a farkon wannan wata, bayan da ya bada sanarwa daga Saudiya cewa ya yi murabus daga mukaminsa na Prime Minister Lebanon, sai kuma ya ci gaba da zama a Saudiya, lamarin da ya sa aka fara raɗe-raɗin cewa ko hukumomin Saudiya ne suka tsare shi. Har yanzu shugaban ƙasar Lebanon Michel Aoun ya ce ba zai mutunta murabus ɗin ba har sai ya yi ido hudu da Hariri tukuna. Jiya Talata, Hariri ya koma ƙasar daga Saudiya bayan da ya yada zango a Faransa da kuma Masar. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar yaƙi da masu yi wa dukiyar ƙasa zagon ƙasa a Najeriya ta EFCC ta ce tana shirin kunyata barayin biro a Najeriya. Shugaban EFCC Ibrahim Magu ya yi wannan hurici ne yayin da wata ƙungiya mai yaƙi da zarmiya da ake kira Cardburn take gangamin matsawa gwamnatin shugaba Buhari ta binciki zargin almundahana tsakanin ministoci da sauran cibiyoyin gwamnatin Najeriya. Ga Nasiru Adamu El-Hikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Magu ya buƙaci ƙungiyoyi masu zaman kansu su shiga tsarin fallasa asirin barayin biro don a gurfanar da su gaban kotu.
Ba sani ba sabo, ba ma gudun kowa, duk wanda ya yi za a rike shi. Kuma a ƙwaco kuɗin da aka sace na jama'a a mayar ma gwamnati, kuma sannan su kuma a kai soje gaban hukuma. Yes.
Amma Ibrahim Magu, me za ka ce kan irin waɗannan ƙungiyoyi masu taimaka muku kan wannan aiki?
Muna son kowa ya taimaka. Ba kungiya ba, individually ma muna son taimakon mutane, because wannan abun ba za mu shi mu kadai ba, dole mu hada gwiwa. Yes, so dole ku dinga exposing the act of corruption.
Tun farko shugaban kungiyar Ibrahim Garbawala ya yi zargin jami'an gwamnatin Najeriya na yi wa gwamnatin zagon kasa ta hanyar sace dukiyar Baitul Mali. Wala ya ce akwai ma'aikatu da dama da ke tafka almundahana, da ya ce gwamnatin Buhari ya dace ta ɗauki mataki a kansu, matukar yakin da take da almundahana na gaskiya ne.
Abin da muke so a yi shi ne, akwai mutane daga ministocin zuwa directors zuwa permanent secretaries, head of agencies, duka a je a yi bincike badakalar da take Najeriya a wannan wuri. Dalili ko shi ne budget ɗin Najeriya kashi 90 ministries MDs ake tura, ma'aikatu ake tura na gwamnati. Amma ka ce min yau an gina asibiti, an gina makarantu, akwai wutan lantarki, hanyoyin nan an gina, gadojin nan an gina, babu su. Sannan mu zauna muna cewa mutanen nan su Allah ne albarkace su shikenan, Allah ne tarfa mu gadan su kunun su nono.
Mata ma irin su Fatima Adamu babar su a baya ba wajen gangame.
Kai bata gari akwai wanda har yanzu gaskiya Buhari, ni dai labarin da Buhari nake ji tun muna yara ni sai ina ga kaman ma ba Buharin da ake fada din, ina ga kaman ƙarya ne ma ba Buharin bane gaskiya. Don Buharin da nake jin labari tun muna yara, ni ban dauka haka bane. Na dauka alƙawarurukan da suka yi wa jama'a, na dauka za su yi shi, kuma na dauka Buhari zai yi yaki da cin hanci da rashawa da ake yi a ƙasar nan, wanda ta ko ina ake yin shi. To na dauka Buhari zai yake su, ido a rufe zai yake su. To amma kuma sai to our disappointment, sai muka ga kuma ba haka bane.
Daga bisani kungiyar ta yi yunkurin shiga fadar shugaban Najeriya Aso Rock don mika wasiƙa ga shugaba Buhari, amma jami'an 'yan sanda suka datse hanya.
For the presidency, to be Mr. President.
As a personal assistant to the President. On what? We don't know. I think we need to know. Even the media need to know.
On security.
Gashi dai wani jami'in tsaro a farin kaya mai suna Godwin Uja ya fito, ya ce shi hadimin shugaba Buhari ne kan tsaro, inda ya karbi wasikar da alkawarin zai mika ta ga shugaba. Nasiru da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. Masana sun gargaɗi gwamnatin Najeriya ta rage dogaro kacokan akan harajin da ake samu daga sashen man fetur, ta dubi wasu hanyoyin samun kuɗaɗen shige. Hassan Maina Kaina na ɗauki da rahoto akan haka.
Duba da yawan dogaro da kuɗaɗen shigar da take samu daga gurɓataccen man fetur, masana na jan hankalin gwamnatin tarayya da ta ƙara mai da hankali a sauran ɓangarorin da ba su shafi man fetur ba, domin ƙara inganta samun kuɗaɗen shigarta. Malam Yushewu Aliyu masanin tattalin arziki ne.
Masana haraji sun yi kira ga faɗaɗa haraji ya kai ga kowa da kowa ba talaka ba masu kuɗi ba sannan ya kai ga kowane irin aikace aikace da ake a cikin ƙasa da ana bi gida gida ana karban per head wanda turawa suka tsara ana kuma karba akan harkokin noman mutane wanda ko ina ana yi ana karba akan dabbobi da ake a cikin tattalin arziki to amma tun lokacin da aka fara juyin mulki sojoji suka koma su kadai suke amfana da kudaden da ake samu na gwamnatoci sai aka watsi da haraji sai kuma siyasar kasan ta zo siyasan ta kasu kashi biyu wasu suna ta bada fasalin in an zabe su za su soke haraji da jangali to waɗannan su ma ya dada kayya karban haraji a wajen talakawa
jihar Lagos dai ita ke kan gaba wajen tara kudaden shiga alal misali a shekara ta 2016 ta tara zunzurutun kudi har naira miliyan 436 da miliyan 300 kimanin talakawan Lagos miliyan 5 ne ke biyan haraji ga gwamnatin jihar kuma ko a bana ma an yi rajistar karin wasu mutane 420 Malam Musa Ibrahim da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya na ganin akwai mafita
idan ka duba zaka ga tana da masana'antu da kamfanoni masu zaman kansu inda suke farawa jihar Lagos kuɗi da yawa a ɓangaren haraji gwamnatin tarayya ta koma akwai abin da ake kira solid minerals ma'adanu duk jihohin Najeriya akwai ma'adanin nan akwai gold da diamond
Dr. Abubakar Umar Kare na jami'ar Abuja na mai ra'ayin sanya haraji akan masu miliyoyin kuɗin da ke dankare a bankuna
a Najeriya ne kawai za ga mutum yana da biliyoyi ba ma miliyoyi ba banki amma ba wani haraji ke saboda haka indiya gwamnati da gaske take tana son haraji tana iya cewa duk wani wanda a wata ko kuma a shekara idan an duba asusunsa na banki ya kai kuɗi zuwa kaza za a sa masa haraji kaza
Malam Yushewu Aliyu yace ba wani amfanin bullo da haraji ga talaka domin dama can talakan Najeriya na biyan haraji
talakawa sun fi biyan haraji amma suna biya ne busu sani ba saboda duk abin da talaka yake ya biya haraji ya biya a man fetur ya biya a sabulun da ya siya ya biya a sigan da ya siya amma shi bai sani ba saboda yana biya ne a kamfanance a madadin yana biya gashi ga hukuma
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
kuma da la a gaida Hassan Maina Kaina kuma akan wannan batu ne muke son ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wace hanya ce gwamnati za ta raba hannu wurin samun kudaden shige ta rage dogaro kacokan akan man fetur kuma da yanda za a karbi haraji daga waɗanda ya kamata su biya haraji amma suke kin yin hakan to sai dai kuma kada ku manta kuna jin waɗannan shirye-shiryen ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ko karfe 3 ne da minti 43 na rana a nan Washington sai a shakata da wannan waƙar
wani yana da hula goma takalma sun kai goma yana da wando goma Riguna sun kai goma sannan wani bada silifas duka Allah na ƙaunanku
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
To salamu alaikum kamar muna da wani daga lafiya wani ne a lafiya
mai magana Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari-bari ne kwata na jihar Nasarawa kuma sakatare na kungiyar mai da nasara ya gaskiya akwai hanyoyi da dama wanda gwamnatin tarayya za ta samu kuɗaɗen shiga akwai ma'adinai waɗanda suke cikin ƙasa wanda idan har za a tono su za a samu kuɗaɗen shiga sannan a kan haraji wani da gaskiya ko kamfanoni da kuma manyan masu kuɗi waɗanda suna kaucewa biyan haraji to yana da kyau a ce gwamnatin tarayya ta ɗauki wannan da muhimmanci kamar da kasashen turai suka ɗauki haraji da muhimmanci in dai baka ji haraji a kasashen turai ba to ana iya kai ka gidan yari
To.
Da Najeriya za da kinin matakin to ina ga yin kin.
To mun gode.
Ta ji lafiya ba shi kula ne da jinan lafiya.
To Malam Basir. Wane ne a Jigawa?
Bala ne Jahun Jigawa State Najeriya tare Najeriya.
To Bala Jahun bismillah.
Na ji maudu inda kuke yi akan wannan akan harkar haraji ta Najeriya ko? To ai akwai hanyoyi da za a bi duk a biya kuɗin harajin nan da yawa.
To
ko ɓangaren gwamnatin ma ko ɓangaren 'yan kasuwa.
Na'am.
Ko ba haka ba?
Haka.
To akwai kamar duk harajin ma da ake karɓa ɗin ma ni ban ga amfaninsa ba ma.
To
sabida ga hanyoyin motoci na duk sun mutu da sauransu duk kuma ba a san abin da ake kuɗin ba.
To ba laifi da fatan shugabanni sun ji wannan abin nan kira naka. Bari mu je jihar Kano. Wane ne a Kano?
Alhassan Mazan Gudu karamar hukumar gabasa daga jihar Kano na Ibene.
To Alhaji Alhassan bismillah.
Yawa a hanyoyin da gwamnatin tarayya za ta bi ta karɓa raji rage dogaranta ga man teku suna da yawa. Kana ji na?
Muna sauraron ka.
Yawa kaɗan daga ciki a harkokin jire na farko hanyar sannan na biyu a tabbata kowane mutum da ya mallaki kan wata masana'anta yana biyan haraji na ka'ida. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin hanyoyin da yin tarayya za ta bunƙasa domin ta rage dogaro ga man fetur.
To mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu je Kwantagora. Wane ne a Kwantagora?
Muhammadu Olise ne kasuwan Garba a ƙaramar hukumar Mariga local government.
To Muhammadu Olise.
Ya aiki ya gajiya?
Da sauƙi. Mun gode.
Ya ba muku na shekara da yana neman ku wallahi ban same ku.
To yau Allah ya yi ka same mu bismillah.
Wannan bayanin da kuke na ainihin haraji na bankuna ai akasari wasu ko an cire musu harajin ba za su iya sani saboda wanda ma ya kamata su cire harajin.
To Muhammad Olise mun gode ƙwarai da gaske. Ko da yake ba mu ambaci bankuna ba hanyoyi dai da ya kamata gwamnati kuma ta bi ta samu kudaden shige ba yawan dogaro a sashen man fetur ba. Bari mu je Funtuwa. Wane ne a Funtuwa?
Assalamu alaikum Baba Yakubu, barka da warhaka.
Yawwa, wa alaikum salam.
Sunana Usman Manika ne, Roro Funtuwa, mataimakin shugaban kungiyar murya jama'a reshen jihar Katsina.
To Usman Manika.
To ni dai baba a shawarar da zan ba gwamnati ya kamata mu ma mu riga amfani da sauran kasashe na duniya wanda suka ci gaba duba da komai akan sa haraji musamman ma waɗannan hanyoyi duba da gwamnoni ma sun yi magana a ba su hanyoyi su rika kulawa da su domin ta haka ma za a samu hanyoyin shiga. To ya kamata mai girma shugaban ƙasa ya duba wannan buƙatu na gwamnoni a ba su waɗannan hanyoyin su ma za su taimaka da waɗansu abubuwa masu mahimmanci kamar yadda ita ma aka ba da nefa. Da fatan Allah ka sa waɗannan abubuwan a cimma buri domin 'yan ƙasa su amfana. Na gode a tashi lafiya.
Mun gode ƙwarai da gaske Usman Manika. Bari har yau dai muna jihar Katsina. Yawwa, wa alaikum salam. Wane ne?
Kona magana da Bashir Usman mai yoka da maciji sabo unguwa bakin garin ne Lika Tsana.
To bismillah Bashir.
Ranka. Assalamu alaikum.
Muna sauraron ka ma Bashir.
Allah bai ranka ya dade gaskiya shawara ta nan wurin wannan kudin haraji da ake magana ko bangaren custom. Dan za a same su dan ko lokacin marigayi Umar Musa Yar'auda da aka yi magana kudin haraji aka yi magana na custom da aka yi ma shugaban custom din magana lokacin haida ma ya linka kudin ya bada. Saboda abin da ya sa ba za a dora ma talaka ba, talaka ma cin abinci su hoda a rana yana mai wahala. Ka ji abin da ya sanya. Saboda kuma ga agugun ga kamfanin nuka da sauransu, amma iya nan birnin kawai Kano da Ibadan da Lagos iya su kaɗai inda za a tsaya a biya haraji da ake so. To in Allah ya so ya yarda, da cikin ta gwamnati za a taimaka mata. Talakawan Najeriya ma za su ji daɗi da ikon Allah.
To mun gode ƙwarai da gaske Malam Bashir mai maciji. Bari mu je Port Harcourt. Wane ne a Port Harcourt?
Assalamu alaikum. Gambo Barau Kwatafi.
To Malam Gambo bismillah.
Yawwa ni ina tsarwa nake so ne a kanta kwanan nan ai ministar taji da kamfanin sukin da ta kisa ba.
Malam Gambo ko za ka dan cire muryarka saboda muryarka da ƙasa.
nace da akwai wannan ministar kudi kwanan nan ta ce da akwai kamfanoni sun kai guda 800 wanda ba sa biya haraji an gano wannan. Ya kamata gwamnati ta matsa sanadiya saboda talakawa yanzu ta tuhu suke da ba ta haraji ba kamfanoni da sauran masana'antu.
To mun gode kwarai da gaske. Bari mu je jamhuriyar Niger. Wane ne a Niger? Salamu alaikum jamhuriyar Niger.
Wa alaikum salam.
Yawa.
Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Yawa.
Adamu Jeji daga kamfanin fati jaji Kaduna Nigeria.
To.
Wato naji dangane da wannan maudu'i da kuka kawo. Har ga Allah a ce an sa matalaka haraji musamman a Nigeria wannan ma ba ta taso ba. Dalilai da dama musamman ma a wannan gwamnati. An cire tallafin man fetur na arha duniya mu an kara mana mun ji mun gani za a yi zanga-zanga aka ce a kungiyar kwado za ta zanga-zanga 'yan ƙasa suka ce sun yadda a kara wannan kudin man fetur. An cire subsidy aikin hajji daga 700,000 ya kuma miliyan da wani abu duk nan ba a samu kudin shiga ba. Gashi wani yayi magana ya ce hatta a shana da za ka saya akwai haraji wanda talaka ke biya da gishiri da siga da shauransu. Amma mu nan gwamnatin jihar Kaduna har na kokarin wai duk shekara sai baligi ya biya naira 100 kafi a wai a gwamnatin canji kenan. Muhammadu
to madalla mun gode kwarai da gaske. Har yau dai muna jihar Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Daga cila kubu bilis bichon.
To
daga kurmin da ake zangon ka tablaka government.
To
gaskiya abubuwa sun tabarbare amma har ga Allah batun revenue ba haraji ba. Yawa gaskiya gwamnatocinmu sun yi sake domin har ga Allah kamar kasashen waje duk abinda kake shi dole ne ka biya haraji. Amma a nan gida duk abinda kake in kai maganan haraji sai a zage ka meme maganan gaskiya gwamnatocinmu wannan mun.
To mun gode kwarai da gaske daga Yakubu daga Kaduna. Mun gode kuma da sauran waɗanda suka kira mu duka. To yanzu kuma labaran wasanni za mu kawo.
Wasanni a takaice.
Za mu soba labaran wasannin na yau ne da labarin Tony Ebua. Tony Ebua tsohon dan wasan Black Stars da Leeds United din kasar Ingila ya fito ya nuna cewar yana nan fa da ransa bai mutu ba. Bayan an rinka yaɗa labarin mutuwarsa a kan yanan gizo. Sata website ya ba da rahoton cewa Yebuwa wadda ya jefa ƙwallaye 29 a cikin wasanni 59 da ya yi wa Black Stars ya mutu a wani asibitin Maryland din kasar Amurka. Tsohon ministan wasanni Nilanti Van der Poel ya ce ya yi imani Andre da Dede Ayew har yanzu suna da gudunmawar da za su iya bai wa Black Stars saboda haka ya yi kira ga coach Kwesi Appiah ya sake kiransu su yi wa Ghana wasa. Tsohon dan wasan Ghana bangaren matasa Dominic Adia ya kula yarjejeniyar shekaru 2 da wani clubin kasar Thailand Nakan Ratchasima zai yi musu wasa har shekara ta 2019. Manager Manchester City Pep Guardiola ya yi kashedi cewar zai kashe duk wani dan wasan da zai nuna wani jinkai bayan sun ci gaba da darewa a saman ligan bayan sun lallasa Leicester City da ci 2 da nema a karawar da sun kai ranan Asabar. Manajan Liverpool Jurgen Klopp ya jinjina wa Mohamed Salah dangane da irin rawa mai ƙayatarwa da ya yi a jefa ƙwallaye 2 da wanda ya ainihin azzama da Reds suka yi nasara da ci 3 da nema a gida akan Southampton ranar Asabar da ta shige. Da wanda muka iso ƙarshen labaran na wasannin motsa jiki, Radwan Allah Muktara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yankin yammacin kogin Jordan a makare yake da nakiyoyi da aka binne gami da bamabamai da basu fashe ba sakamakon shekaru da aka kwashe a baya ana ba ta kashi tun shekarun 1948. Binciken da aka gabatar a shekarar 2012 ya nuna cewa akwai wasu filaye har guda 90 da aka binne nakiyoyi a cikinsu. 13 daga cikin filayen sojojin Jordan ne suka binne nakiyoyi a cikin su a tsakanin shekarar 1948 da kuma shekarar 1967. Raguwar filaye 77 kuwa sojojin Isra'ila ne suka binne nakiyoyi a cikin su biyo bayan yakin shekarar 1967. Nakiyoyin da aka binne ba su kadai ne matsalar ba. Rikicin da aka kwashe kusan rabin karni ana tafka shi ya haddasa yankuna masu yawa waɗanda akwai bamabaman da ba su fashe ba a cikin su. Bayan shekaru masu yawa akasarin waɗannan bamabamai da ba su fashe ba suna binne can cikin ƙasa ta yadda ba za a iya gano su ta amfani da na'ura mai sansuno ƙarfi a ƙarƙashin ƙasa ba. Duk da haka sun zama haɗari ga duk wanda yake haƙa rami a ƙasa. Zai iya kasancewa manomi da ke yin huɗa a gonarsa ko kuma haƙa sabuwar rijiya ko kuma yara da suke wasa. Kuma haƙiƙa yara kusan su ne suka fi fadawa tsautsayin bamabamai da kuma nakiyoyin da aka binne. Lokuta da yawa ba sa iya gane haɗarin da ke tattare da waɗannan abubuwa. Suna iya ɗaukan su ko kuma ma su yi wasa da ababen fashewar. Kwashe waɗannan ababe masu haɗari ya kasance mai matuƙar wahala. Ba wai kuma dan kawai yadda suke kashe duk wanda ya taɓa su ba. Wasu daga cikin wuraren da suke shaƙe da nakiyoyin suna ƙarƙashin mulkin Falasɗinawa, wasu kuma na ƙarƙashin Isra'ila. Yayin da wasu daga cikin yankunan ke ƙarƙashin ikon hukumar fararen hula ta Falasɗinawa da kuma gamayyar tsaro ta Isra'ila da Falasɗinawa. Kimanin yankuna 20 na ƙarƙashin ikon Isra'ila ne. Samun izinin tono su wani aiki ne mai wahala. Bayan ɗaukan tsawon lokaci ana daidaitawa. Aikin jin ƙai na yunƙurin tono su na farko ya fara aiki a yammacin kogin Jordan a watan Afrilun shekarar 2014. Ƙungiya ƙwaya ɗaya tak da ke aikin tono nakiyoyi a yankin yammacin kogin Jordan ita ce Halo Trust, wata ƙungiyar ƙasar Birtaniya mai zaman kanta da ba ta addini ko ta siyasa ba, tare da wata ƙungiyar da ba ta neman riba ba ta Amurka, wadda ta ƙware wajen tono nakiyoyi da bamabamai da sauran abubuwan da aka iya fashewa a bayan yaƙi. Tuni ƙungiyar ta tono dubban bamabamai da nakiyoyi a yammacin kogin Jordan tare da fatan share kusan wurare 9 a shekarar 2018 waɗanda suke masu haɗari ga al'ummomin Falasɗinawa. Fiye da shekaru 5 Amurka ta bada fiye da dala miliyan 4.1 wajen ayyukan jin ƙai da suka shafi haƙe nakiyoyi a yammacin kogin Jordan. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka take jagorancin wannan aiki tare da haɗin kan gwamnatocin Holland da Birtaniya. Amurka na alfahari da gudunmuwarta ga Halo Trust, ƙungiyar jin ƙai mai shirin haƙe nakiyoyi a yammacin kogin Jordan. Sharhin muryar Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, yanzu kuma labarai za mu kawo muku amma wannan karo a takaice.
An ceto mutane 8 wasu 3 kuma sun ɓace bayan da wani jirgin sama na sojojin ruwan Amurka ya faɗi cikin tekun Pacific a Japan. Rundunar mayakan ruwan ta Amurka ta ce jirgin mai farfela biyu ya faɗi ne cikin tekun yayin da yake jigilar da ya saba yi na fasinja da kayan aiki daga sansanin sojin Amurka a Japan zuwa jirgin ruwan yaƙi mai jigilar jiragen sama na yaƙi da ake kira USS Ronald Reagan. Rundunar ta ce minti 40 da aukuwar lamarin aka ceto mutanen 8 aka kai su babban jirgin ruwan na Reagan, inda rahotanni suka nuna cewa suna murmurewa ba tare da wata matsala ba. Jiragen yaƙin ruwa na Amurka da Japan suna ci gaba da neman sauran mutanen da suka ɓace. Nan da nan dai babu wani bayani game da dalilin aukuwar wannan haɗari. Rundunar mayakan ruwan ta ce ana ci gaba da bincike. Shugaban Amurka Donald Trump, wanda tuni yake Florida a katafarin gidajen nan nasa da ake kira Mar-a-Lago domin hutun cika ciki, ya faɗa ta shafinsa na Twitter cewa yana ci gaba da mai da hankali kan wannan al'amari.
To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shirye na wannan dare. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu da wasu shirye-shirye namu. Yanzu a madadin kowa da kowa ɗin sashen Hausa da muryar Amurka, musamman ma Sahabu Ali da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, da kuma wacce ta shirya ta bada umarni Julie Gresham da injiniyanmu na wannan dare Malam Zubair, Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama. A kwana lafiya, Allah babu alheri na nasa. Amin summa amin.